gundumar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma masu sauraron mu za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu. Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 15 ga watan Yuli shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe daga sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Amma kamun mu tsanduma cikin shirin, bari Malam Hafiz ya fara mana da kanin labarai.
To Yusuf, babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure da yawan su ya kai 2000 da ke zaune a nan Amurka ba bisa ka'ida ba. Shugaba Donald Trump ya ci gaba da maida hankali akan wasu 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat bayan da ya fuskanci suka mai tsanani kan jerin wasu sakonnin Twitter. Ma'aikatar lafiyar jamhuriyar Democratic Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola.
To kanin labaran kenan, za ku ji cikakken labarai. Idan kuma muka shiga cikin rahotannin namu, za ku ji cewar tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya sake rubuta wa shugaban kasa Muhammadu Buhari buɗaɗɗiyar wasiƙa da yake cewa gwamnatin ta gaza.
Ina san duk dai bayanin da gwamnati ke bukata tana da shi, amma mutane ba su ga ana yi ba, sai abin yana ƙara tabarbarewa. Eh, shi yasa dole ne kowa ke damuwa.
To za ku ji cikakken wannan rahoto. Ita kuwa ma'aikatar tacewa da ma'aikatar tace albarkatun mai ta ƙasa, wato NNPC, ta ce a shirye take ta fara tatsar albarkatun mai da ke jihohin arewacin Najeriya.
Kuma insha Allah daga duka alaman da muke gani, insha Allah wannan tana nan. Kuma nan ba da dadewa ba za mu fito mu faɗi adadin su da sauransu, amma za ka bari amma wannan insha Allah.
To za ku ji cikakken wannan rahoto. Daga bisani kuma za mu kawo muku shirin mu na ilimi garkuwar dan Adam. Duk da haka kuma za mu kawo muku wasiƙun masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar shafin internet. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure da yawan su ya kai 2000 da ke zaune a nan Amurka ba bisa ka'ida ba, waɗanda ake nufin mayar da su ƙasashen su na asali. A jiya Lahadi, hukumomin Amurka suka bayyana cewa za su kaddamar da samaman na cakke bakin hauren. Muƙaddashin hukumar shige da fice da kuma ta custom, Chief Matt Albers, ya ce akwai rukunin mutane da muke kaikaita waɗanda kotun shige da fice ta saurari ƙararrakin su, kuma alkali ya ba su umarnin su fice daga ƙasar. Sai dai bai ba da cikakken bayani kan inda aka yi kaman ba ko kuma mutane nawa ake tsare da su. Amma fargaba da bakin haure ke ta nunawa na kai samami gidajensu a manyan biranen ƙasar ba ta bayyana ba, domin ba a ga jami'an tsaron suna fasa ƙofofin gidajen bakin hauren suna kama su ba. A yau Litinin, shugaba Donald Trump ya ci gaba da maida hankali akan wasu 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat bayan da ya fuskanci suka mai tsanani akan wasu jerin sakonnin Twitter da a ciki yake fadawa 'yan majalisar su hudu da su koma su taimaka a gyara matsalolin da suka mamaye kasashensu na asali. Daga cikin waɗannan mutane hudu da ya auna tun da farko a jiya Lahadi, 'yar majalisar wakilai daga jihar Minnesota Ilham Umar, 'yar asalin Somalia ce kadai aka haifa a wata ƙasa, sauran ukun dai 'yan haife su ne a nan Amurka. Da waɗanda suka hada da Ayana Priestley daga jihar Massachusetts, wadda aka haife ta a Cincinnati ta jihar Ohio, da kuma Alexandria Ocasio-Cortez, 'yar asalin New York, mai wakiltar gabashin gundumar Bronx da wani ɓangaren gundumar Queen. Sai kuma Rashida Talib daga Michigan da aka haife ta a jihar a garin Detroit. Fadar White House dai bata ce uffan ba, a lokacin da muryar Amurka ta nemi jin ta bakin ta kan ko shugaba Trump ya san cewa uku daga cikin mutanen da ya yi magana a kansu a nan Amurka aka haife su. A yau Litinin shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam mai goyon bayan hukumomin Beijing ta ce masu zanga-zangar adawa da gwamnati da suka yi arangama da 'yan sanda a rukunin shagunan kasuwanci 'yan tada zaune tsaye ne kawai. Lam ta goyi bayan matakan da 'yan sanda suka ɗauka, tana mai cewa 'yan sandan da masu gabatar da ƙara za su tuhume su bayan sun gudanar da bincike. A jiya Lahadi 'yan sanda suka yi amfani da abin fesawa mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zangar waɗanda suka sake hawa titunan wajen birnin Hong Kong da neman a janye ɗaukacin ƙudurin dokan nan da za ta bari a aika da masu laifi zuwa China da kuma neman Lam ta yi murabus. Da farko ita dai wannan zanga-zanga da aka gudanar a yankin da ake kira Shantin ta gudana ne cikin yanayin lumana. Amma daga ƙarshe an yi arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar, inda wasu daga cikinsu suka shiga wani rukunin shagunan kasuwanci da ake sayar da kayayyakin kawa. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ma'aikatar lafiyar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola a lardin arewacin Kivu da ke gabashin kasar. Ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙu da ake barazana ga rayuwarsu a halin da ake ciki kuma dangane da yakin da cutar ta Ebola. Jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar a Goma, wani birni da ke da sama da mutum miliyan biyu wanda ke da iyaka da ƙasar Rwanda. Hukumomin sun ce wanda ya kamu da cutar wani limamin coci ne wanda ya hau motar bas daga Butimbo, ɗaya daga cikin garuruwan da cutar Ebola ta fi kamari. Bayanai sun yi nuni da cewa a lokacin da ya isa Goma an yi maza-maza an kai shi wata cibiya da ake kula da masu fama da cutar. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike kan zargin cin hanci da ake masa a zamanin mulkinsa na farko. A yau Litinin Zuma ya faɗa wa kwamitin binciken cewa akwai bitar da kulli da ake masa, sannan akwai wata maƙarƙashiya da ake kullawa ta ƙoƙarin ganin an kawar da shi daga fagen siyasar ƙasar. Tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudun ya kuma ce an kwashe sama da shekaru 20 ana ƙoƙarin ganin an ɓata mai suna. Shugaban alƙalan da ke bincike Raymond Zondo ya ce ba hurumin kwamitin ba ne ya ayyana cewa wani na da laifi a wannan zama, sai dai aikin kwamitin ne ya gudanar da bincike kan wasu zarge-zarge da ake yi.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Barin mu tsindima cikin duniyar rahotannin namu kuma, inda za ku ji cewar a safiyar yau ne tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari buɗaɗɗiyar wasiƙa, inda yake cewar gwamnatin tasa ta gaza wajen samar da tsaro a ƙasar da kuma kyautata rayuwar 'yan ƙasa. Wannan wasiƙar dai ba ita ce ta farko da Obasanjo ke rubutawa ba, amma menene bambancin ta da sauraron wasiƙun? Hassan Maina Kaina ya hada muna wannan rahoton.
Wasiƙar ta Chief Obasanjo ta taɓa batutuwa da dama akan matsalolin tsaro, inda ya fara da batun Boko Haram da ya ce gwamnati na ikirarin samun nasara a kai, al'amarin da ya ce ba gaskiya ba ne, domin har yanzu Boko Haram na da ƙarfin gaske kuma suna ci gaba da tafka aika-aika. Chief Obasanjo ya ce barin zance da babban hafsan hafsocin sojan Najeriya a janar Tukurbur ta yi, cewar ba a samun nasara a yaƙi da Boko Haram ɗin ne saboda sojoji ba sa da shauki da azumar yin yaƙi. Wannan babban shaida ce akan abin da yake magana a kai. Matsalar rikicin manoma da makiyaya da abin ya faro tamkar wasa, in ji Obasanjo, bisa riƙon sakainar kashi da gwamnatin tarayya ta yi wa al'amarin. Gashi yanzu ya bunƙasa tare da rikidewa zuwa al'amarin 'yan bindiga daɗi, garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da ma fashi da makami. Abin baƙin ciki ne, in ji Obasanjo, yadda ake ɗaukar Fulani ne ke tafka wannan aika-aika, kana wasu ƴan Najeriya da ma abokan Najeriya a kasashen waje na ganin baken shugaba Muhammadu Buhari a matsayin sa na Bafulatani wanda yace wannan babban abin damuwa ne bisa ga dukan alamu dai kwararru a Najeriya sun amince da wasu daga cikin batutuwan da Obasanjo ke magana akai Dr. Kabiru Adamu wani kwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya
ba abin da zaka dauka cikin matsalar tsaron nan wanda zaka ga ba yawa take karewa ba koda misali muka diba wanda gwamnatin take rarin cewa ta samu nasara harka ta Boko Haram yanzu an samu bangarori biyu a cikin Boko Haram ne akwai ISWAP akwai ta kanta Boko Haram kuma in ka diba wuraren da suke kame da shi kusan duk da yake ba sa gudanar da mulki a wuraren to amma yawan jimillar wuraren kusan yayi daya da inda ake da yawan mutanen da ake kashe kashewa kusan ɗaya ne da yadda ake da saboda haka babu ci gaba gaskiya a harkar tsaro akwai sabbi ma wanda suka taso wanda in ka diba jimillar su gaba daya matsalar ta ƙare yawa
tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya kanar Aminu Isa Kwantagora da ya taba zama gwamnatin mulkin soja a jihohin Kano da Benue yace akwai abin dubawa a wasikar ta Obasanjo
General Obasanjo dai da tijin kuma ya shugabanci kasan nan tsohon soja ne ya yakin basasa kuma duk wanda ya ga yakin basasa dole ne ya damu da halin da muka shiga na tsaro abinda Obasanjo yake kokarin ya ce kenan a daukin matakai
to yanzu misali ita gwamnati menene take yi ba daidai ba wanda ya kamata ta gyara ko kuma menene abin da ba a yi ba wanda ya kamata a yi domin a yi wa tutkar hanci dangane da wannan kashe-kashe da ake yi a ko'ina cikin Najeriya a halin yanzu
ina san duk dai bayanin da gwamnati ke bukata tana da shi amma mutane ba su ga ana yi ba sai abin yana ƙara tabarbarewa shi yasa dole ne kowa yake damuwa
Hassan Maina Kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida sarkin yaki Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. A makon da ya gabata ne kwana daya bayan kama aikin sabon shugaban kamfanin tatsa da sarrafa mai da albarkatun kasa ta NNPC, Malam Mele Kyari. Yayi muna ƙarin haske akan ire-iren aikace-aikace da za su mai da hankali a kai cikin ƴan kwanaki kaɗan masu zuwa na kuma tambaye shi akan shirin faɗaɗa ɗibar albarkatun mai da ake da su a ƙas a jihohin arewacin Najeriya inda na tambaye shi wani shiri suke yi ya amsa min da cewar
abin da zan ce ma shi ne in ba manta ba shugaban kasa Muhammadu Buhari ya je kusan tsakanin Gombe zuwa Bauchi inda muke kira Kolmani ya je aka fara aikin tonan mai sannan ba manta da hannun nan kuma insha Allah daga duka alaman da muke gani insha Allah mutum tana nan kuma nan ba da dadewa ba za mu fito mu faɗi adadin da sauran su amma yanzu haka ba zan ma wannan zancen ba na biyu samar da mai ba wai kuɗi da arewa kaɗai ba ne shi kara kasa yawan mai shi albarkacin mai shi ne alheri ga dukanmu kuma aikin da muke yi nan biyu yanzu shi ne duk wuraren da da ba ne mun za mu je mu yi da arewan ne da kuma akwai wasu wurare ma kuɗin da da ba a zuwa shi ma za mu je mu yi amma ina tabbatar maka cewa akwai albarkacin mai a kasan nan musamman ma a wuraren da muke aiki yanzu
to ana iya cewa kenan al'ummar Najeriya kuma karkashin wannan jagoranci naka su fara tunanin albarkatun mai ko kuma a ce shi man ma da ake ganin cewar yana da tsada talakawa suna kuka cewar ba za su iya siyan mai ba saboda litan mai ta yi tsada akwai wani shiri da kuke da shi don kawo sassauci ko mai yayi sauki a kasar Najeriya
tsadan mai a duniya kasuwan duniya ke tsaye nan kamar da kowa sani kurkatin na a kasuwan duniya ke tsaye kuma farashin ne yana take da lokacin da aka same shi da kuma halin da ke ciki a duniya sai ya kadu lokacin da ka ga yanzu mun kudin a duniya hakan nan aka tace na kasu amma kuma da iko Allah da kuma dacewa da muke da shi gaba Muhammadu Buhari har yanzu kuwa sai cewa muna sai da mai ya tafi da yanda ke tsana cewa sai da ka ba duk duniya inda ta samu wannan rahoto sai da kowa ba mu da niyya yanzu haka ne kawo maganar cewa don tashin ne a kasashen duniya wanda ya shafi wannan abu da muke
kasancewar wannan ma'aikata taka ta matatar mai a ta yi ƙaurin suna wajen ayyuka da suka karya dokokin ƙasa wajen sace-sace ko kuma wajen yin wa'ansu abubuwa da ba su dace ba a gwamnatocin da suka gabata akwai wani tsari da kake da shi don ganin cewar duk wani wanda ya karya dokar ƙasa za a hukunta shi kowane ne shi
ai dama babu da wannan matsalan abin da yake faruwa shi ne mutane na farko akwai yan sharri wanda baka ma fahimci yadda ta hakokin manna a cikin su ba haka can sai daga wasu abubuwan da ke karanta a jarida mafi yawan su ba gaskiya bane kuma da yake mu kamfani ne ba za mu tsaya muna gardama da mutane akan abin da suka ji ga jarida ba sai da kuma sai sun yi tuntun musu gaskiya ta fito ta rana amma abu muhimmin da zamu yi shine mu yadda cewa akwai rashin fahimta abubuwan da muke yi sai da haka zamu yi iya kokarin mu tabbatar cewa an kasa sun san ayyukan da muke yi mu bayyana mutane ga abin da muke kuma ga yadda ake yinsu insha Allah kuma yana fice an santa da kwazo akan wannan kuma duk wanda ka same shi da laifi kamar yadda ake a sauraron yan kasa insha Allah mun ka samu laifi ka samu za ka yi hukunci amma Allah tabbata maka cewa mafi yawan abubuwan da suke ake ji a jaridar na kariya ke mana kuma shari'a ce mana
to ai idan a duba baya za a ga cewar ai akwai lokacin da aka yi rigima da ita tsohuwar ministan mai wanda aka ce akwai kudade da ta dauka daga wannan ma'aikata ko kuma aka ce akwai kudade da ma'aikatar ya kamata ta kai su asusun bankin tarayya na CBN wanda ba a sa su a wannan asusun ba wannan ya zama na shi ma ba gaskiya bane
ai ka tuna committee committee akai kuma aka bincika kuma aka tabbatar cewa wannan kudaden da aka fada nan ba haka yake ba kuma aka kirawo masu auditors wanda sananne a duniya ne wannan bincike kuma aka tabbatar cewa wannan maganar da aka yi wancan lokacin ba aka yi
Shugaban kamfanin NNPC na Najeriya kenan Malam Mele Kyari ta da fatar ɗan Najeriya za su sa ido don ganin waɗannan alƙawallika da aka ɗauka musu an cika su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin a cikin shirinmu na wannan makon mun samu zantawa da masani a fannin tarihi wanda muka tattauna akan muhimmancin koyar da yara darasin tarihi a makarantun primary har da secondary a ƴan shekarun baya ne da suka gabata gwamnatin tarayyar Najeriya ta gwamutsa darasin tarihi da na zamantakewa a matakin secondary a tsarin makarantun kasar amma a yau an samu sauyi Professor Mansur Ibrahim Mukhtar na tsangayar ilimin tarihi a Jami'ar Yusuf Maitama Sule dake jihar Kano yayi cikakken bayani da muhimmancin koyar da darasin tarihi a makarantun secondary a Najeriya inda na fara tambayar shi muhimmancin hakan
ilimin tarihi abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske idan muka yi la'akari cewa kowanne abu na rayuwa da shafi dan adam yana da tarihin sa kuma yana cikin tarihi duk abin da al'umma take yi abubuwan da take samarta abubuwan da take yi canje-canje da yake aukuwa cikin al'umma da yanda take toho da yanda take canjawa da yanda take bunƙasa da yanda ma har ta kawo ta zama yanzu wannan shi tarihi yake nazari a kai kuma su ɗalibai abin da ake koyar musu wannan abubuwan da suka shafi rayuwa da faruwarta da canjawarta da tohonta da bunƙasarta da lalurorin da suka same ta da yanda jama'a ke maganin lalurorin nan su ake koyawa ɗalibai a secondary da makarantun kanun secondary da jami'a da kuma jami'a har ma waɗanda suke yin degree na gaba da na jami'a to ɗaya daga cikin muhimmancin tarihi shine yara za su taso da sanin asalinsu da tushensu za kuma su sami cikakken bayani akan menene bambancin al'adarsu da tsarin rayuwarsu da yanda suka sami kansu da na wasu yanda yake kowane yaro zai san tushensa zai san asalinsa zai san kuma yaya yanzu ta faru yaya ta faru na biyu larurori na rayuwa ya ake suka kasance suka zama yanda kuma da can waɗanne matsaloli ne ya ake magani to wannan shine abu na biyu na muhimmancin tarihi abu na uku na muhimmancin tarihi shine yaro ma zai san al'adar sa zai san addininsa dan shi kanta addini tarihi ne akwai tarihi cikakke a cikin sa in ka duba duk abubuwan nan da al'umma suke yi addini ne noma ne kira ne jima ne mulki ne da masu kansu makarantun yadda suka taso suke canja da sauransu duka suna cikin tarihi waɗannan abubuwan su ake koyawa ɗalibai a secondary da kuma gaba da secondary to abu na hudu shine duk wanda zai nazari na tarihi, to yana cikin bincike ko rubutu. Duk wanda zai nazarin tarihi za ga cewa tarihi ko ce yana tare da harkokin da suka tashi bincike ko karatu ko rubutu. Daga waɗanda suka yi tarihi mutane ne wanda aka san su wajen ƙoƙarin su tabbatar da yanda abubuwa suke shine bincike. Sai san yanda za su je su nemo asalin abu yaya yake da dangantakarsa da sauransu da abin nan. Kuma suna koyon yanda ake rubutu. Kuma shi ɗan sakandare abin da ake so shine ya yi fito da fikira ya zama yana da ilimi na nazari na abubuwa analysis. Nazarin abubuwa da yanda zai rubuta shi da yanda zai gabatar da shi ga al'umma yanda yake kuma zai karanta abu ya fahimta sannan kuma zai rubuta abin da ya gani ko abin da ya binciko ko abin da yake cikinsa saboda haka tarihi koyar da shi a sakandare yana koya yara abubuwa da yawa za su san asalinsu za su san tushensu za su san me yasa suka bambanta da wannan kabila ko da wancan harshe ko da wancan addini za su san tushen addininsu za su san yanda rayuwarsu ta kasance za su san me yasa ake wannan tsari na mulki za su san yaya tattalin arzikin ƙasa ya zamo yanda yake za kuma su iya duba wata matsala su iya binciko ta kuma su sharhi a kai kuma za su taso da tunani. Ilimi na tunani nasu zai karu da yanda za su yi magana da yanda za su yi rubutu da sauransu.
To ana iya cewa farfesa ita gwamnatin tarayya da ta cire wannan a can kwanakin baya ta fahimci cewar shi bangaren tarihi bayi da wani tasiri ne ga ilimin yara koko tana ganin cewar idan yaro ya karanci tarihi ba zai iya zama wani abu bane shi yasa ta cire shi.
A ni tunanina ba haka bane. Na farko ba gwamnati za mu ga laifinta ba illa mutanen da suke gwamnati ne ba su san muhimmancin tarihi ba waɗanda suka sa aka cire. Ba gwamnati za mu soka ba waɗanda suka sa aka cire. Na farko abin da ya dame su ita kanta ma gwamnati shine ya za a samu ci gaba. Kuma sun fi ganin cewa ci gaba zai fi samuwa idan an koyar da fannoni na ilimin kimiyya da fasaha science and technology. Hankali ta biya ta fi a nan ya za a kera kaza ya za a kafa masana'anta kaza ya za a kera jirgin sama da motoci da su wannan na'urori da sauransu. To wannan ilimin tasowarsa shi yasa wasu suke gani da kuma su wanda suke wannan ilimin suka zama wasu a gwamnati shi yasa suke ganin cewa duk sauran abubuwa ilimin addini ne ilimin tarihi ne ilimin harshe ne suna ganin da ilimin al'ada suna ganin ba su da wani amfani. Kamar ba za su kawo ci gaba ba. Ba sa ganin al'ada a cewa ita ce rushin al'umma ita ce kuma tushen ci gaba. Wannan kere-kere da abubuwa da suke ganin ƙasashen Turai sun fice a cikinsu suna ganin ilimin da zai kawo wannan shi ne ya kamata a sa a gaba. Shi yasa duk suke ganin waɗanda wannan ilimin ba su da wani amfani. Shi yasa suka ce a cire tarihi daga wannan manhaja a canja shi da wasu abubuwa. Kuma tunda ana koyar da wannan ilimi na social studies kawai a sa wasu abubuwan tarihi a cikin social studies a rinka koyar da shi. To wannan kuskure ne babba.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da za mu kawo muku kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Farfesa Mansur Ibrahim Mukhtar na tsangayar ilimin tarihi a Jami'ar Yusuf Mai ta Masule da ke jihar Kano da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Salam.
A maza da mata duk mazan miƙewa kai ƙoƙarin neman
sa. To masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogon muke cewa yanzu karfe 11:24 na safiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar email.
Sa Sakon mu na farko ya fito daga Muhammad mai kamiya Orgikotas Gombe yace muna jijinawa ɗan Sara Suka dake jihar Rabauci ganin yadda suka ajima kamun su domin samun zaman lafiya fadin jihar ta Bauchi baki daya. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga madugun kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad dake jihar Katsina yace kasashen duniya ya kamata ku hada karfi da karfe a wuri daya domin ku samu nasarar dakile duk wasu ƴan ta'adda dake zama barazana ga rayuwar da dukiyar jama'a duba ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya daban-daban. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Yusuf Mai Lalle Gololo yace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika yace ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari duk lokacin da yazo sake nada ministoci ya dama da masu kishin kasa ba masu kishin aljihunsu ba. Sai kuma sako mu na karshe fito daga Haruna Abdulmumini Mai Gwaido da Musa Abdulmumini Mai Gwaido dake jihar Kano da Ilyasu Ibrahim suka ce baki daya assalamu alaikum sashi Hausa na muryar Amerika suka ce a yau mun shigo cikin wannan filin ne domin mika kokenmu ga hukumar da alhakin kula da asibitoci su taimaka su karo mana kayan aiki a General Hospital din mu dake garin Doguwa a nan jihar Kano domin wallahi kayakin aiki sun yi kadan hatta injin dake bada wuta shi ma wani lokaci baya aiki. Muna kira da babban murya da a taimaka a dauki matakin gyarawa.
To a gaida dan Toro Abdulaziz Adali da wasikon masu sauraro amma kamun mu kammala shirin bari Malam Hafiz ya ba mu labaran duniya amma a takaice.
To Yusuf ga labaran a takaice. Babu wata alama da ta nuna a zahiri cewa an kaddamar da samaman kama bakin haure da yawan su ya kai 2000 da ke zaune a nan Amurka ba bisa ka'ida ba, waɗanda ake nufin mayar da su kasashen su na asali. A jiya Lahadi hukumomin Amurka suka bayyana cewa za su kaddamar da samaman na cafke bakin hauren. A yau Litinin shugaba Donald Trump ya ci gaba da maida hankali akan wasu 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat bayan da ya fuskanci suka mai tsanani kan wasu jerin sakonnin Twitter da a ciki yake fada cewa 'yan majalisar hudu da su koma su taimaka a gyara matsalolin da suka mamaye kasashen su na asali. A yau Litinin shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam mai goyon bayan hukumomin Beijing ta ce masu zanga-zangar adawa da gwamnati da suka yi arangama da 'yan sanda a rukunin shagunan kasuwanci 'yan tada zaune tsaye ne kawai. Lam ta goyi bayan matakan da 'yan sanda suka dauka, tana mai cewa 'yan sandan da masu gabatar da kara za su tume su bayan sun gudanar da bincike. A yau Litinin ma'aikatar lafiyar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola a lardin arewacin Kivu da ke gabashin ƙasar. Ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙu da ake barazana ga rayuwarsu. A halin da ake ciki kuma dangane da yaƙi da cutar ta Ebola, jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar a Goma, wani birni da ke da sama da mutum miliyan 2 wanda ke da iyaka da ƙasar Rwanda. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike kan zargin cin hanci da ake masa a zamanin mulkinsa na farko.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku za mu zo muku da wani shiri wanda a yau ma za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine ya kuke kallon shirin nan na gwamnatin tarayyar Najeriya na rubuta sunan naki ko kuma na yi rijista da waɗansu 'yan ƙasashen waje suke shigowa Najeriya don yin aiki ko kuma don ziyara a Najeriya, ya kuke kallon wannan? Za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham sai injiniyan namu na yanzu Mr. Alfredo Santos. Nene naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lafiya ga shirin yau da gobe.